الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم 28 جواتن رمضان نوان شكرات هجرات دبو دريه دود تلاتن dan darasinmu na karshe a cikin wannan watan Ramadan mai albarka na tafsiri a wannan masallaci na Al-Furqan a yau aka san yadda muka saba da fara da tambayoyi yau zamu karasa karatun sannan sai a sa tambayoyi a karshe saboda akwai tambayoyi din da dama sai mu ga iya wanda za a iya amsawa zamu karanta ayoyi uku wanda daga nan uku ko hudu wanda daga nan ne zamu tsaida a tafsirin a wannan shekara sai kuma Allah ya kai mu dare da lafiya shekara mai zuwa in Allah ya so saboda haka zamu tashi aya ta 38 bismillah
ta'awudhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina yunfiquna amwalahum ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
الله يقول والذين ينفقون أموالهم كما سوني وأنن كما وأنن sune waɗannan wanda suke batar da dukiyoyinsu ri'a annati domin nuna wa mutane domin ri'a wato domin ri'a ri'a anna ri'a wato ri'a annas ai min ajli ru'yatin nas saboda mutane su gani wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba sa yin imani da Allah wala da ranar lahira wa man yakuni shaytanu lahu qarinan wanda duk shaydan ya zamanto masa aboki fasa a qarina to tir da wannan aboki nasa wato wannan akati ne akan waɗanda Allah ya ce baya son su saboda sifar su ta girman kai to so waɗannan waɗanda suke wato masu girman kai da alfahari an fassara an faɗi sifar su ta farko a ayar da ta wuce shine alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli masu rowa kuma masu yin umarni da ai rowa sannan kuma masu koye abinda Allah ya ba su na falalarsa wannan duk wanda ya shiga duk wanda yake da wannan sifa zai shiga ciki duk da yake ayat ta sauko ne ana zargin yahudawa saboda wannan sifar ta hau kansu amma koyaushe a cikin alqur'ani al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab abin lura da abinda lafazin alqur'ani yazo da shi wanda ya game dukkan bayanin abinda ya fada ba kawai waɗanda akai saukar da alqur'anin sanadiyar abinda suka yi ba saukar ayar dan ta sauka sanadiyar waɗansu mutane to ba za a iyakance aikin ta akan waɗannan mutanen ba duk wanda ya dauki wannan sifa shi ma ya shiga ciki to sifar su ta biyu sune wanda aka wato ayar wannan ayar ta faɗi wata sifa ta su shine alladhina yunfiquna walladhina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas sune waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke batar da dukiyoyinsu domin mutane su gani wato domin a yabe su riya riya tana daga cikin abubuwan da suke bata ayyuka shi yasa ne ma Allah ya ce sifanta su da cewa ba sa imani da Allah da ranar lahira domin wanda zai yi abu dan mutane wannan shaida ne akan cewar imaninsa da Allah da ranar lahira ragagge ne in aka dauke su wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir akan musulmi ne wanda suke haka domin itar ya bata fitar da mutun daga cikin addini sai dai tana daga cikin manyan zunubai saboda haka ma'anar ba sa imani da Allah da ranar lahira imanin da zai sanya su su shiga aljanna min ghairi hisabin wala azab imanin da zai sa su shiga cikin aljanna ba tare da an musu azaba ba shine al-imanul mutlaq al-iman ko yaushe irin waɗannan ayat ta zo ayoyin suka zo akan mu'minai na korewar imani in dai ga wanda yake da asalin imani musulmi ne shi to ba za a ce wala yu'minuna billahi wannan ta kafirta shi ba a'a ma'ana ba shi da imani al-imanul mutlaq imanin sakakken imanin da yake sanya mutum ya shiga aljanna ba tare da azaba ta same shi ba domin wannan shine imanin da ake so so ake kowa wato in ya mutu ya zamanto ya shiga cikin aljanna ba tare da wuta ta taba shi ba amma wanda yake wuta za ta taba shi to lallai akwai wani abu a cikin imaninsa. To waɗanda aka kore musu imani, wannan ayar da ta kore musu imani, waɗannan mutanen masu riya ta kore musu wannan imanin ne. Shi yasa waɗansu suka ji cikin cewa ma'anarsa wato ba su da cikakken imani, imaninsu ba kamili bane. Domin imani al-kamilul iman shine zai ba wa mutum wannan sifa ta shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba. In kuma aka dauki ayar akan su kafirai masu wannan sifa, to wannan rashin imanin da aka korewa shine asalin imani, dama ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da ranar lahira ba. Saboda haka su in sun yi wani abu na aikin alkhairi sai dan dai a fada. To amma wannan sifa tana hawa kan kafirai din kuma tana hawa kan mu'minai. Idan mu'mini, idan musulmi yayi aiki na alkhairi domin a gani a fada, to wannan shine rabansa. Kuma ɗaya daga cikin hanyoyi da wannan take zuwa shine wajen wato a ciyar da dukiya. Sau da yawa riya ta nan take zuwa. Idan mutane suka ga ba za a fada ba, ba za su yi ba. Waɗansu abubuwa guda abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda suke sanya mutane suke yin haka, wanda kuma zai zamanto sanadiyar halakarsu, akwai shidu na farko tukuna ilimi, wanda yake zai yi ilimi ya karatun alkur'ani don a ce ya yi karatun alkur'ani, ita ce babbar fitinar al'ummomi da malamai su yi don a gani don a faɗa, don a ce babu kamar su wajen jan baki, wajen karatu, wajen hadda, a ga babu kamar su. To wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon wanda za a kona su a cikin wuta, wanda ya karanta alkur'ani amma ba dan Allah ba, ya je Allah ya gaya masa ni'imarsa, ya ce Allah ka bani ni'imar ilimi, na karatun alkur'ani, na karantar saboda kai. Allah ya ce ƙarya take, kai ne domin a ce makaranci ne kuma an faɗa. Na biyu shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi jarumta, ya je yaƙi aka kashe shi fi sabilillah, shi ma Allah zai gaya masa ni'imarsa. Sannan Allah ya tambaye shi, ne kai? Ya ce Allah ka bani ƙarfi, na yi yaƙi domin ɗaukaka addininka, domin taimakon addininka. Allah zai ce ƙarya ne, kai ne don a ce kai jarumi ne kuma an faɗa. Sannan umarce shi a jefa shi cikin wutar jahannama. Sannan wanda Allah ya bashi kuɗi, Allah zai gaya masa ni'imarsa. Sannan Allah ya tambaye shi, me kai da ni'imar da ne maka? Sai ce Allah, ai ka bani kuɗi kuma na batar duk wata fuska ta alkhairi da kake so a batar da kuɗi a wannan fuska, na batar saboda kai. Allah ya ce ƙarya kake yi, kuma baka yi saka ce ba haka bane. Allah ya ce ƙarya kake yi, kai ne dan a ce wane, wato mai kyauta ne kuma an faɗa. Sai a umarce shi a yi jifa, a ɗauke shi a jefa shi cikin wutar jahannama akan fuskarsa. Saboda haka wannan kungariya ba wai kawai tana ɓata aiki bane, tana kai mutum ya zuwa ga halaka. Allah ta'ala ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina, duk wanda shaytan ya zamanto masa aboki, to fasa'a qarina, tir da wannan abokin. Al-qarin shine wanda Allah ya hada ma kowane mutum, qarin min al-mala'ika wa qarin min ash-shaytan, yana da aboki daga mala'iku wanda yake zai rinka mai wa'azi da Allah ya sa a zuciyarsa, zai rinka umarsarsa da alkhairi. Kuma akwai shaytani da yake masa waswasin tsiya, to wanda ya zamanto ya nutsu da shaitan din ya dauke shi, shine abokinsa, abokin sirrinsa, abokin wanda za su hadu su yi sheganta, wanda zai nutsu da shi akan sharrin da yake dora shi akai, to tir da aboki. Shine ranar alkiyama, inda zaka san tir da aboki ne shine sai ranar alkiyama. Walan yanfa'ukum al-yawma idh zalantum annakum fil azabi muqtarini, wannan a wannan rana kasancewar kuna tare a cikin azaba ba zai amfane ku da komai ba. In ya ganshi yace qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin, in yaga irin aka nuna masa irin abubuwan da shaytan din ne ya sanya shi yayi, yaga ya halaka, sai yace ya laita kai cona baini wa bainaka bu'dal mashriqaini, ina ma tsakaina da kai shine tsakanin mafita, wato mafitar rana da mafadarta. Fa bi'sal qarin, tir da kai a matsayin aboki. To sannan Allah kuma yace walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun, cewar kun zamanto kun yi tarayya a cikin azaba, duk ane muku azaba, ba zai amfane ku ba tunda ku azzalumai ne. Wato abin nan ba a ce, wato mutuwar yawa kaka ba za ta amfani yan wuta ba. Duk yawan yan wuta, wai yawan su ba zai, ka san wani lokaci idan aka shiga cikin tsanani, yawan a cewa ana cikin tsanani din, wani lokaci zai dan dauke maka damuwa. To banda ta azabar Allah, di yawan ku, saboda azaba ce daga kushin Allah, di yawan wanda suka shiga, wannan ba zai rage musu komai bane azabar Allah. to sai ranar alkiyama za a ga wannan. To wanda ya dauki shaydan ya zamanto abokin sa, abokin sirrin sa, abokin wahayin sa, ya zamanto sahibin sa, mai umartar sa da sharri, to wannan fa bi'sal qarin, tur da shi a matsayin aboki. Na'am.
Wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima.
Allah yace wa ma za alaihim, menene me za su rasa, menene abin da yake a kansu na rashi da za su samu, law amanu billahi wal yawmil akhir, da sun yi imani da Allah da ranar lahira, wa anfaqu mimma razaqahumullah, kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su, wato inda sun yi ikhlasi a bisa imani da Allah da ranar lahira, me za su rasa, me za su rasa, me ikhlasi zai canya kaka rasa? Wa kana Allahu bihim alima, Allah yana sanar da su, Allah yana sanar da su da abin da ke gudana a cikin zukata, ya san komai, ba abin da yake buya gare shi. Domin idan gayar abin da yake hana ikhlasi shine ka samu yabon mutane, yabon mutane me zai amfane ka, me yabon mutane zai amfane ka? Idan kana ganin yabon mutane ba zai samun maka abin, ba zai samun maka alheri sama da abin da Allah ya rubuta maka ba, ba zai hana maka sharri wanda Allah ya riga ya kaddara ya same ka ba. Nawa ne mutane suka ɗaukaka su lokaci ɗaya, kuma suka yi lokaci ɗaya suka dare, suka kyale su, suka faɗo, suka zamanto an tattaka su. Shine wani malami bawan Allah a mahaifin malamin Sheikh Ahmadu Sahibul Ihmirar, ko wani babban malamin Mauritania bawan Allah, shi yayi ƙari akan baitocin Ibn Malik ta Alfiya Al-Khulasa, abinda ya shahara. Idan mutum ya karanta alfiya a kasar Mauritania, sanin sa ga ilimin nahawu ba zai cika ba, kuma sai ya alfiya ita ce matuƙa a ilimin nahawu, in ka gama ta shikenan ka gama nahawu. To amma a Mauritania sai kai al-ihmirar, wato jan rubutu, shine ya sanya waɗansu fa'idodi da ƙarin ka'idodi na nahawu wanda Ibn Malik bai kawo ba, wanda yayi wannan a ɗansa shi ma a Mauritania babu kamar sa, Sheikh Ahmad Do, Allah ya ji kansa, shi ya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana a nan muka ringa karatu wajensa. Shine shi wannan babansa babban malami ne, shine mai ihmirar din, ko ina ana zuwa wajensa daga kasar Mauritania har daga waje domin neman ilimi, saboda sunansa ya shahara. Haka ake takowa daga tafiya mai nisa a zo cikin sahara wajensa domin ai karatu. Mutane in ka je wajensa kai ka ce wani sarki ne, saboda yawan mutanen da suke zuwa. Shine yake baiti yake cewa, in ya duba ya ga wannan taron, yace ma faidu maili qulubil alamina ilai in kana lam yarda rabbul alamina alai, ma faidu jundin idha kana al-liqa'u gadan lam tughni anka min ahwalil liqa'ati shay. Yace ma faidu maili qulubil alamina ilai, wato karkata zukatan al'umma, zukatan al'alamina, duk mutane su karkata ya zuwa gare ni, ni kawai ake gani amfanin me zai mu. Shine al-faid, anan wajen mazdari ne na fa'ida, mecece fa'idar zukatan mutane duk sun zo ni ake gani, in kana lam yarda rabbul alamina alai, idan ubangijin talike bai yadda da ni ba. Wato kada yake yi ma kansa wa'azi, kada ka rudu da wannan taron da suke zuwa ma, kamar sayyidina Umar ne, wata ran shi kadai ya kadaita a cikin wata gona, yake cewa ya Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin, yace Umar dan Khattab sarkin mu'minai, yace wallahi in baka ji tsoron Allah ba, ka ji tsoron haduwarka da Allah, wato amirul mu'minin din ba zai amfane ka da komai ba. Yace ma faidu jundin idha kana al-liqa'u gadan, menene fa'idar wato sojoji idan gobe ne ranar yaki, lam tughni anka min ahwalil liqa'ati shay, wannan sojojin ba za su yi maka maganin tashin hankalin haduwa gobe ba. In dai aka ce sai an yaki, dan kana da sojoji, wahalar yaki sai ka dandana shi, da tashin hankalin yaki sai ka same shi. To shine shahidin anan wajen wannan wa'azin da yake, me kake, Allah yake cewa to me rashin ikhlasi, rashin wato yin ikhlasin cutar ne zai maka, domin rashin ikhlasin amfanin ne zai maka. idan mutane sun taru dun karkata da su kake so ka faranta ma ba Allah ba, ba za ka iya mallaka zukatan mutane ba. Shi sama Larabawa suke cewa wato yardar mutane wato manufa ce wanda take ba za a taba kaiwa zuwa gare ta ba, a ce sai ka mutane gabaki ɗaya sun haɗa 100 bisa 100 sun yarda da kai sun daga ka, wannan abu ne da ba zai taba yiwuwa ba. To masu hankali, wannan Allah madaukakin sarki yana muhatabar hankalin dan adam ne, me zai cuce ka ya kai dan adam, musamman ma wanda yake mumini, ya kai dan adam ko mumini ne ko ba mumini ba, idan ya zamanto kai imani da Allah da ranar lahira kuma ka ciyar da dukiyarka saboda Allah, domin Allah hakika ne, ranar lahira hakika ce, cewa akai ka yadda abinda aka nema a wajenka bai taka karshe ne kawai kai wannan imanin, to me zai cuce ka idan kai. Wa kana Allahu bihim alima, Allah madaukakin sarki masani ne da su. Na'am.
Inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya cuta ta koda kwatankwacin kwayar nauyin zarra, koda kwatankwacin nauyin kwayar zarra ne. Wa in taku hasana, idan ta zamanto kyakkyawar aiki ce ta kasance, yudha'ifha, Allah zai rubanya ta. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, kuma ya bayar da lada mai girma daga gare shi, ba wai a maimakon banda an bada nasaka, banda an rubanya kyakkyawan aikin kuma sai a kawo wani ƙari, wannan daga wajen Allah ne. Ba kuna cewa matakan neither be created nor destroyed ba, to banda wajen Allah, shi Allah daga babu sai ya fitar da wani abu. Wannan ayar tana daga cikin ka'idodin adalcin Allah madaukakin sarki. Allah baya cutar ko da kusankucin kwayar zarra. Az-zarra, abinda ake nufi, Ibn Abbas wata ran sai ya sanya hannunsa a cikin gari ya dago shi, sai iska tana kada shi, kwaya-kwaya tana tashi, yace kowanne daga cikin wannan shine zarra. Mu a nan wajen shine yanzu ake cewa atom shine mafi kankancin madda, da ido ma ba za ka iya ganin sa ba. To kwatankwacin wannan Allah baya cuta, baya hana shi, komai kankantarsa. A cikin nan akwai hadith, akwai hadithin bitaqa rana alqiyama, hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Hibban ya inganta shi. Rana alqiyama za a zo da musulmi da takaddun aiki, takaddun miyagun aikinsa sun kai 199, za a rubanya su kowanne tsawonsa iya yadda yake gani, iya yadda zai gani, haka takaddun aikinsa take. Sannan yana ganin wannan sai ya ce wannan ai shikenan, wannan shine halakata. Sai Allah ya ce ku duba bawana ku gani yana da wani kyakkyawan aiki, sai a duba babu wani abu na kyakkyawan aiki da aka samu, sai wata yar takarda, yar dan kati, dan kankani, an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalmar shahada ya yi ta, an rubuta ta a cikin wani dan kati dan kankani, sai a kawo, sai Allah ya ce to ku dora akan mizani a gani. Sai ce Allah wannan me zai akan wannan, akan wannan takaddu, wato kar ma a bata lokaci. Sai ce a aini na yi alkawari a kai kaina cewa la azlimu mithqala zarra, ba zan yi zalincin ko da kwatankwacin kwayar zarra ba, ku dora a gani. Ana dorawa akan sikeli, sai ta yi sama, sai ta yi kasa, duk wa'annan takaddun da yawansu da nauyin nasu sai ta yi sama, ita kanta bi tsatsar tarin jaye su. Kalmar la ilaha, wannan shahadar kawai ita ce za ta zamanto ita ce tsiransa. Haka yazo a hadithin Abu Sa'id al-Khudri, shi ma duk Abu Sa'id da ya kawo wannan hadithin sai da ya kawo wannan ayar, da munasabar wannan ayar sai shi ma yana cikin Sahih Muslim, cewa ranar al-qiyama idan mutane sun shiga cikin, idan Allah ya shigar da yan aljanna aljanna, to bayan sun samu ni'ima, to inda ka san mutum yake zuwa yana mujadala akan dan uwansa, akan wato neman kariya ga wani nasa, to mujadalarsa ba za ta kai koma bayan mujadalar ya aljanna ba, haka za su yi ma Allah. Sai Allah, ai muna da ƴan uwa, ba mu ga wani ba, ba mu ga ɗan uwanmu wani ba, ba mu ga ɗan uwanmu wani ba, tunda ba sa aljanna suna ina. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya ba su a ya ba su dama su yi ceto. Allah ya ba su dama su yi ceto. To sannan sai Allah ya ce ku je cikin jahannama duk wanda kuka gani daga cikin ƴan uwan naku ku cece shi. Sai su je wuta tana kona jikin mumini baki ɗaya banda fuskar sa. Kamar sa bata canzawa. Suna ganin su daga kamar su sai su ce to ga wancan, ga wancan, ga wancan. Allah cikin kwallarsa duk sai ya ce ku fito, a fito da su. Sai a fito da su daga cikin wutar jahannama. To sannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce annabawa sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, bayina mumine su ma sun yi ceto, yanzu kuma rabbul alamin shi ne ya rage. Sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda yake da kwatankwacin ƙwayar zarra na alkhairi na imani a cikin zuciyarsa a fito da shi daga cikin wutar jahannama. Shine ya Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ko kuna shakka ne ku karanta inna Allah la yuzlimu mithqala dharra. Allah baya cutar koda ƙwayar zarra ce. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanin wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiya yake cewa la tahqiruna min al-ma'ruf shay'a. Kada ku wulakanta aikin alkhairi ko menene shi kada ku wulakanta shi. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Koda ka haɗa dan uwanka ne da sakakka fuska. Kana ganin dan uwanka ka saki fuska. Kada ka sha kunu wannan sakin fuskar sadaka kai kada ka wulakanta ta. Yace ma mata kada mace ta wulakanta taimakon wato mika ma makwabciyarta aikin ihsani koda wato irin naman da ke tsakanin kofato din nan ne aka kankaro shi aka yi romo da shi in ta yi ta ƙara ruwan roman ba ta ƙara yawan naman ba ruwan roman ruwa dai me zai cuce ta ta ƙara ruwan roman dan in an diba ita ma a diba a kai ma makwabta. Ta ci da gurasa kada a wulakanta koda Aisha ummul mu'minin da dabino guda ɗaya ta bama wata mace mai rike da yara tagwaye ta bata sadakarsa dabino guda ɗaya matan nan ta raba dabinon nan biyu ta bama Hassan ɗin ta bama Usaini ita ta zauna babu ko ɗaya. Allah baya cutan komai ƙanƙantar abu komai ƙanƙantar abu shine Allah yace wa in taku hasana idan kyakkyawan aiki ne yudha'ifa sai ya rubanya ta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba alhasanati wassayiat har zuwa karshen hadisin yake cewa wanda ya aikata aikin alkhairi to Allah zai sanya a rubuta shi a rubanya shi ila 700 dhifin ila ma sha Allah a rubanya shi sau 700 har ma iya inda Allah yake shine annan sai Allah yace yudha'ifa Allah zai rubanya ta aiki ne daya amma sai ga Allah ya maida shi ayyuka masu yawa. To sannan kuma bayan wannan wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya bayar da lada mai girma daga gare shi bayan sakamakon da aka rubanya maka sai kuma falala ta zo kari daga bayan Allah tabaraka wa ta'ala domin karimi ne idan bai yi ba ai abin nan sifar ta su bata tabbata ba kenan bayan kuma duk sifofin Allah gaskiya ne sai karimcin Allah ya tabbata kuma karimcin sa zai tabbata ne da bayan sa jalla wa ala. Saboda haka mutum ya wannan disna daga cikin abubuwan da za su wajabta mana kyakkyauta ta kauna ga Allah maɗaukakin sarki ba hadisai da za su sanya mana mu ittikal ba mu ce ai shikenan ai mu banda ma ashhadu an la ilaha illallah da bitsaka bidaƙoƙi ma za a samu don baka san kamar yanda kake kyakkyawan aiki yake share munanan aiki akwai mummunan aikin da za ka zo ka yi ya bata maka kyakkyawan ayyukanka. Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ku mu'minai ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bata ayyukanku wata kuda ku je ku yi abinda za ku zo ku yi mummunan sako da zai bata muku kyakkyawan ayyukanku kuma ya zamanto ka yi wannan kana gama yin wannan sai kuma ajali yayi halinsa wa yuti min ladna fa kayfa idha ji'na
لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
الله يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وأنه وأذين الله تعالى يقول تويايا حالا كذي كثن شيء إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا عند مكذود من شيدا دقا قوة الأمة waji'na bika ala ha'ula'i shahida, muka zo ka zamanto shaida akan waɗannan baki ɗayan su. Shine ranar alkiyama, yawmata'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, kowane rai zai zo yana jayayya da akan kansa. In yazo annabawa suna jayayya da mutanen su, suna cewa mun zo muku da sako, suna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadir, ba wanda yazo mana. Sai su ce waye zai muku shaida? Annabawa Allah sai ya tambaye su, to ku kun ce kun isar da sako, mutanen ku sun ce baku isar ba, wane ne shaidar ku annabawa? Sai su ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai a kira al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi, shine ai wa kadhalika li takunu shuhada'a 'alanna, al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaida akan mutane. Sai su ce Allah sun annabawa sun isar. Sai Allah ya ce musu, ai kuka sani bayan baku zamani da su ba. Suka ce Allah ka saukar da littafinka akan annabinka kuma ya isar mana cewa annabawa sun zo sun isar da sako kuma mun gaskata annabinka. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira, sai Allah ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'umma sa tazkiya cewa eh Allah ni na gaya musu, ka sanar da ni na gaya musu a bisa wahayinka. To shine waji'na bika ala ha'ula'i shahida, muka zo da kai ka zamanto shaida akan waɗannan baki ɗaya. Wato yana daga cikin ahwalu yawmul qiyama, abin tashin hankalin ranar alkiyama. Tashin hankali yana sa mutum yayi furfura, to na tashin alkiyama yaro ne yake yin furfura, yaro ne yake yin furfura saboda tashin hankalin ranar alkiyama. Wata ran Abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ce ma Abdullahi ibn Mas'ud, karanta min alqur'ani. Sai ibn Mas'ud ya ce ya Rasulullah, ya zan karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar ma alqur'ani? Ya ce ina so in ji shi daga wajen wani ba ni ba, wanda yake nuna cewa ka zauna ka saurari karatun alqur'ani ko ba a cikin sallah ba, ibada ne. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta masa ya ji, saboda akwai abinda Allah zai saukar a cikin zuciya na tsoron Allah da ƙarin imani daga jin alqur'ani din, wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda wannan abin ya zamanto haramtacce gare shi ba, ba ya yadda bai zamanto shi ne kaɗai mai karanta ma mutane alqur'ani suna ji ba, shi ma a karanta masa ya ji. Ibn Mas'ud ya buɗe suratul nisa yana karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo wajen wannan aya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk, ya isa, hasbuk, ya isa. Ya daga kai sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa na kwarara da hawaye, saboda abin da ke cikin wannan ayar na tunatarwa da tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala. A ce duk ilahirin al'ummar mutane baki ɗaya, dukkan al'umomi, kowace al'umma ga annabi ya zo shine shaida akan cewa ya isar da sako. Shaidarsa ba za ta je ko ina ba sai shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi da wasiƙar al'ummarsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka saboda jin wannan ayar. Wannan shine halin muminai yayin da suke jin ayoyin Allah. A halin muminai kenan shine irin halin da ake so ga mumini yayin da yake jin karatun alqur'ani, yayin da ya ji abin da zai kara masa tsoron Allah. Ba ya kururuwa ba ya ce wai shauki, ko a ce ya hau gori, ko yayi wani abu ya zamanto irin abin da mutane kuke ta gani da kuke ta ji na irin wato abubuwa da yan bid'a suka kirkiro a cikin addini da Allah bai sanya masa asali ba. Halin muminai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mu'minin, shine sayyidu waladi adam, shine sayyidul muttaqin, shine farkon wanda ya fi kowa imani da karatun alqur'ani. In ya ji alqur'ani ga abin da yake sanya shi idanunsa yake wato kwarara da hawaye. innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yasrun lil aqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula wa yafiruna lil aqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wanda aka basu ilimin alqur'ani aka karanta musu ayoyin Allah sai su fadi suna sujada, sai su fada akan haɓoɓinsu wa yakhiruna lil afqani yabkun, su fada akan haɓoɓinsu suna yin kuka. Wa yaziduhum khushu'a, alqur'ani ya ƙara musu khushu'i, tsoron Allah da kaskantar da kai ga Allah da wato lizimtar sifar wato bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, haka kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance. Allah ya ce yawma idin, a wannan rana, wato ranar da za a zo da masu shaida a kowace al'umma, ya waddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul, waɗanda suka kafirta suka saba ma manzo salawatullahi wa salamuhu alayhi suna burun law tusawwa bihimul ard da kasa za a wato za a daidaita su da kasa baki daya wato ma'ana kasa ta hadiye su su ma su zaman totur aya a shafe su wala yaktumuna Allah haditha ba za su koye ma Allah wani zance ba wato wannan ishara ne ga abin da zai faru ga waɗanda suka wato suka kafirta suka saba ma manzon Allah a ranar lahira wato a rayuwar duniya ranar lahira in suka ga abin da yake faruwa ga dabbobi bayan Allah ya dauke bayan Allah yayi hisabi tsakanin su tsakanin wato akuya mai kaho da marar kaho in mai kaho ta taba cikin marar kaho ranar alkiyama za a yi ma mai kaho kaho ita ma ta ciki marar kaho za a yi ma marar kaho kaho ta ciki mai kaho din sannan a ce musu zaman totur baya kafiri in ya ga wannan sai ya ce ina ma ya laitani ya wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba kafiri sai ya ce ina kai cona ina ma ni ma na zaman totur baya to wannan ayar ma abinda take nuna kenan ya waddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard wannan ita ce qira'ar wannan ita ce qira'ar jumhurul qurra wadannan sun karanta ta law tusawwa ay law tusawwa bihimul ard da kuma law taswa bihimul ard dukkanin su dai ma'anar wato su zamanto da su da kasa sun zamanto daya an shafe su kenan a cikin kasa wannan sannan Allah ta'ala ya ce ranar lahira wala yaktumuna Allah haditha ba za su koye ma Allah wani zance ba wani ya taba tambayar Abdullah ibn Abbas cewa yaya alqur'ani yake haka wato kamar akwai tufka da warwara a cikin alqur'ani nan Allah ya ce ba za su koye ma Allah zance ba amma kuma gashi can a cikin suratul an'am Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'ukum alladina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin cewa mushrikai abin wato babbar fitina surana alqiyama shine sai su rinka cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya Allah wallahi ba mu kasance mushrikai ba kaga sun ce ba su shirka ba nan kuma gashi Allah ya ce ba za su koye masa magana ba to kaga da suka ce ba mu shirka ba kaga sun koye ma Allah kenan to ta yaya aka haka zai faru kamar wato akwai alqur'ani ya saba mu juna shine ibnu abbas ya ce ka tsaya ka fahimta ka tsaya ka fahimta tukuna wannan shine abin da ya kamata koyo she kai idan za ka duk wani abu ka gani a cikin alqur'ani ka soma tuhumar kanka ba ka ce aha na gano ashe ma duk abin rufa ne na gano ba abin da ka gano ka soma tukuna da tuhumar kanka kai ne baka sani ba tunda Allah ya riga ya ce alqur'ani da daga wajen wani Allah yake da an samu sabani mai yawa a ciki to babu sabani mai yawa saboda haka daga wajen Allah yake babu sabani ko daya a ciki saboda haka daga wajen Allah yake ka so mai yadda da wannan tukuna saboda haka sai ka tuhumci kanka a cikin fahimtarka ibnu abbas yace kai baka sani ba cewa ranar alkiyama ai hali hali ne akwai halin da za a iya magana shine yayin da mushrikai suka ga Allah ya bada sakamako ga ƴan aljanna saboda Allah ya tambaye su sun bada hujja sai su dauka cewa wannan hujjar da suka bayar ita ce ta tsirar da su sai su ce ku zo mu ma mu je mu bada hujja a wajen Allah a fada sai su je su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike wallahi mu ba mushrike bane ba shirka muka yi ba to amma a lokacin da ya zama akwai lokacin da tsananin yayi tsanani lokacin da za su tsaya gaban Allah ayi musu hisabi ba sai su koye ma Allah wata magana ba in suka je suka yi wannan maganar suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai Allah ya rufe bakin nasu sai a ce ma cinya ita ce farkon wanda za ta yi magana a cikin gaban mutum a ce ma cinya ki magana sai ta yi magana a ce ma hannu yayi magana a ce ma ido yayi magana a ce ma kunne yayi magana duk su yi magana to sai su gane anan ne sai su gane wala yaktumuna Allah haditha ba za su iya koye ma Allah komai ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu wa cikin waɗanda yake za mu samu hujja a gaban Allah tabaraka wa ta'ala da lubufinsa da karimcinsa domin lubufin Allah ne da karimcinsa ne Allah madaukakin sarki wajen hisabi akwai wanda za a yi musu hisabi mai tsanani wanda za a zo a titsiye shi a cikin komai sisi da kobo duk aikin da ya a titsiye shi sai ya yi bayani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi masa wannan titsiyan manno kishal hisabu uddi duk wanda aka yi masa titse wajen hisabi aka bincike shi to wannan an masa azaba domin da wuya ka sha amma wanda mu'minai kuwa wanda aka yi musu alhisabul yasir wanda Allah ta'ala yake cewa sawfa yuhasabu hisaban yasira, da sannu za a yi masa hisabi mai sauki, shine wanda za a zo a dauko littafin sa al-ard kenan, a bijire a duba nan, sai a daga a duba dan wannan nan wajen, sai a bude a sake duba wani, sai a ce je ka an yafe an kyale ka. To sai muna roƙon Allah ya sanya hisabin mu hisabu mai sauki, Allah madaukakin sarki ma ya saba ma zamu ga hisabin, ba a shigar da mu aljanna bi ghairi hisabin wala azab, domin akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba, babu hisabi babu azaba, akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin su akwai Ukasha bin Mihsan radiyallahu anhu wa arda, annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton annabi ya samu wannan, yace anta minhum, kana cikin su, shikenan. Wani ma ya tashi yace sabaka ka biha Ukasha, tun ma Allah ya sanya mu a cikin waɗannan. Sai za mu amsa tambayoyi daga nan zuwa lokacin tashi insha Allah, sannan mu yi addu'ar rufewa. Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka. Da tambayoyi. Wanda ba su ji tambayoyin su ba sai su yi haƙuri, insha Allah Allah ya kai mu darasin farko da za a fara yi, da za a yi na izziya ba na sira ba, darasin farko na izziya insha Allah an koma karatu, wannan tambayoyi za a ajiye su, za a rinka ansa su bi iznillah akai akai. Wannan yace yana neman ƙarin bayanin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri. Wannan da turanci ya rubuta hadisin na larabci ne, takunu samawati hubzatan wahidatan yawmal qiyama fayakfahu fayakfahu jabbaru biyadihi. Ban haddace hadisin ba saboda haka ni kuma rubutun turancin naka gaskiya ba zan iya gane shi ba. Wannan yace yana so a yi ma masu ajiyar Alkur'ani a ƙasa, saboda in ka ajiye wani bai sani ba sai ya taka. Wannan mun sha tambihi akan wannan cewa Alkur'ani wajibi ne a bashi alfarmarsa, wanda ya tsare girman littafin Alkur'ani yana daga cikin tsoron Allah. Wa man yu'azzim dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, inda zaka sa Alkur'ani da zai sa wani ya tozarta shi, ka zama to ka sababa rashin girmama Alkur'ani. Kada mutum wannan kuma haka, in mutum ya haka laifi ne, in mutum da gangan yayi zai iya kai shi zuwa ga fita daga addinin musulunci. Wannan yace yana buƙatar addu'a ta musamman dangane da dangane da buƙatunsa da yake da su. To Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu baki ɗaya. Sannan yana buƙatar takaitacciyar shawara akan zaman aure, domin bayan sallah nake sa ran zan yi aure insha Allah. To musbakan tun kafin abin nan, tun kafin lokacin ya zo, za mu ce Allah ya sanya albarka, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair, in an yi sauran shawara kuma wannan abu ne wanda yake zai dauki tsawo saboda haƙƙin sauran ƴan uwa. Insha Allah ana baka shawarar ka nemi littafin Tuhfatul Arus na Sheikh abin nan ka nemi Adabuz Zafar na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ka karanta za ka ga koyarwar sunna akan yadda rayuwar aure za ta kasance insha Allah. Kuma yana nan an fassara shi ma da turanci. Wannan yace dangane da hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yana magana ne game da mai bin liman ko mai sallah shi kadai. Wannan hadisin an dauke shi akan mai bin liman da mai sallah shi kadai, amma mai bin liman din a sallah da ake boye karatu, amma a sallah wanda ake bayyana karatu, to wajen wajabcin karatun Fatiha malamai sun yi sabani. Yana da tana daga cikin matsaloli da tarjihi yake da wahala akai, amma mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin mashhuriyar riwaya, kuma shine mazhabar Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, shine cewa in liman yana bayyana karatu ba za ka yi karatu ba sauraron sa za ka yi, domin ba kuma da lokacin da za ka yi karatu, domin ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru domin mutane su karatu ba. In ka ce lokacin da ake karatun Fatiha ne, in kana an ana karatun Fatiha wajibi ne ka saurari karatun Alkur'ani. in kace lokacin da ake karatun sura ne wajibi ne in ana karatun sura ka saurari karatun alqur'ani saboda fadin Allah ta'ala wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wanda suka ce dole sai yayi karatu su ma suna da hujja kuma hujjar su tana da karfi kamar yadda nace tarjihi akan wannan matsala tana daga cikin abu wanda yake mawuyaci saboda haka idan mutun ya dauki wanda suka ce dole sai ya karanta din sun yi sabani yaushe zai karanta idan yawanci suna cewa in yayi shiru kafin yayi karatun fati kafin ya karatun sura wadansu ma suka ce in yayi shiru kafin numfashi ya dawo ya ruku'u lokacin ne zai karanta duk waɗannan da sun nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarin yadda liman yake salla ba a aje wani lokaci takamaimai wanda mamu zai yi karatu ba a lokacin da ake sallar da ake bayyana karatu wannan ya daga cikin abin da yake karfafa mazhabar Imam Malik cewar in kana salla a bayan liman da yake bayyana karatu sai kai shiru kawai ka saurari karatunsa amma in mai an wanda ake asrutawa ce sai ka karanta Fatiha wujuban wannan yace nakan ji wasu mutane suna maimaita abinda aka faɗa a cikin iqama da Hausa misali in an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allah mai girma shin yin hakan daidai ne a'a ba daidai bane ba haka ya kamata ba waɗannan azkar ne da lafazun su yazo daga wahayi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi ya koya yanda ake yi kuma yace faqulu misla ma yaqulu almu'adhdhin ku faɗi kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake faɗa sura kan yace Allahu akbar kace Allahu akbar dan ba cewa ya Allah mai girma ba da Hausa ya faɗa ba in dai abin nan mai zihna ka iya faɗan Allahu akbar to amma yana ɗaya daga cikin al'adar malam Bahaushe cewa duk wani abu sai ya hausantar da shi ya mai da shi irin nasa to banda wannan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi a koyi Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yawanci abin da yake da alaka da wannan shine to idan yace qad qamati as-salata me zai ce as-sahih abin da ya kamata yace shine kace qad qamati as-sala amma hadisin kace aqamaha Allahu wa adamaha hadisi ne wanda yake bai inganta ba da haka malamai suka ce ba abin da mutum zai faɗa ba kenan in yace qad qamati as-sala din ma kai ma kace qad qamati as-sala dalili ko shine cewa shi ma iqama kiran sallah ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa to haka zalika ne iqama amma wajen hayya ala sala da hayya ala fala maimakon ka ce hayya ala sala da hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wannan yace addu'a ce yayi mun addu'a kikkiawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbo wannan addu'o'i da kai kuma hada mu gabaki daya da dukkan yan uwa baki daya da muke hadu da muke wannan majlisi Allah ya haƙa Allah ya sanya mu ya bamu wannan alkhairin da ka roƙa mana a tambayar yace a cikin matayen da suka haramta mutun ya aura akwai matar kanin mahaifinsa a'a matar kanin mahaifi da matar wan mahaifi da matar dan da matar dan uwa duk ba sa ciki matar danka na cikinka ko dan danka na cikinka ko dan yarka su ne ba za ka aura ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum amma sauran mata haka zalika matar mahaifinka ma'ana wanda yake shine ya haife ka ko ya haifi babanka da mahaifinka da kakanka su ne ba za ka aura ba amma babbanka dan uwan mahaifinka wansa ko kaninsa ko shagigi ko li'abi ko li'ummi matarsa ba muharramarka ba ce za ka iya aurenta don haka ba za ka kadaita da ita ba za ka gaisa da ita ba muharramai ko zaka iya gaisawa da yarka zaka iya gaisawa da mahaifiyarka zaka iya gaisawa da kanwarka da yarka za kuma ka iya kadaita da su saboda haka wannan ya kamata a kula haka zalika matar dan uwa matar wa ko matar kani wannan dama ai an sani ko a kasar Hausa ma ai wannan abu ne wanda yake sananne na'am inda kawo matsala ta zumunci a wannan ba zai bai kamata ya kawo ba ai ba za a haramta abinda Allah ya halatta ba shi yasa aka ce bai kamata ya kawo ba abinda Allah ya ce abinda ya san zai bata zumuncin ya hana shine hada mace da yar uwarta ko hada mace da gwaggwanta wannan zai bata zumunci amma dan mutum ya auri a wato wannan ya rage idan kana ganin kan cewa zai iya kawo kiyayya da sauransu ta fuskar kan cewar saboda rashin fahimta da rashin sanin addini da kuma rashin abin nan aiki da koyarwar addini din to wannan mutum sai ya bari ta wannan babu wannan in yayi abu domin zumunci ai sai akan wannan hadisin akan wannan fassar akan wannan qira'ar tahammud sai mutum ya taqullaha alladhi tasaluna bihi akan ma kai qira'ar jumhur wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham aji tsoran abin da zai bata zumunci wannan yace menene asalin baiko a musulunci kuma ya hukuncin sa yake a cikin addini baiko al'ada ce ta bahaushe a da waɗansu suna ganin cewa baiko aure ne har ma an kasance an yi fatuwa akan haka amma a sahihi saboda a cikin al'adar bahaushe baiko ba aure bane kuma ibra abinda ake lura da shi a cikin wato abinda ake lura da shi a cikin dukkan wani wata mu'amala al-ma'ani lal alfaz ba lafazin ake dubawa ba ba lafazin ake dubawa ba mecece ma'anar su a wajen bahaushe idan aka yi baiko ba ana nufin an riga an daura aure ba domin dalilin cewa idan waɗanda aka yi musu baiko idan matar ta mutu ko kuma shi namijin ya mutu ba za su zo suna neman gado ba ba sa zuwa suna neman gado kuma ba a cewa yarinya sai ta yi idda saboda su a wajen su ba aure bane a wajen su alƙawari ne a wajen su alƙawari ne shi yasa ne a cikin yana daga cikin nawazil din da ta zo a cikin sharhin mai yara na turfa ya kawo wannan matsalar akan wannan qadiyar cewa a kasar Fas ta Misr a ta Morocco kuma suna da irin wannan al'adar ta baiko aka tambayi wanda daga cikin fuqaha na manta sunansa amma dai yana nan a cikin sharhin mai yara a cikin wajen wato babukan aure sharhin mai yara sharhin tuhfa ne yace wannan matsalar ta zo mana a kasar Fas yace da aka tambayi wani alfaqi wani faqihi malami na fiqh sai yace sai a duba a gani idan a wajen al'adar waɗannan mutane idan suka yi irin wannan suna raban gado a bisa shi kuma in aka samu mutuwa kuma suna wajabta yin idda a bisa wannan abin da aka yi to wannan aure ne idan ku a wajen su ba haka bane kawai a matsayin alƙawari in ku ba sa ba shi dukkan hukuncen aure duk da yake za a iya kyale yaron ya je halwa tare da matar da sauransu amma ba a cewa daga wannan idan aka sa wato hukuncen aure yana bi na wato wajibcin yin idda da kuma kan cewar za a ba shi damar ya ce ya sake ta kuma har a kirga a cikin saki kuma za a inda mutuwa za ta faru za a samu rabon gado za a ce rabon gado haƙƙi ne to in ba sa daukan wannan ba za a dauke shi a matsayin aure ba sai a dauke shi a matsayin alƙawari kuma al'adar da suke na wanda aka yi masa baiko zai iya kadaita da yarinyar sai ta zamanto munkari ce tunda bata zamanto halattacciyarsa ba balantana ya kadaita da ita alƙawari ne kawai wanda yake haka yake a kasar Hausa kaga anan wajen shi wannan malami sai a koma zuwa ga al'adar mutanen a matsayin me suke daukan wannan baikon domin akwai ka'ida ta shari'a da ka'idodi daga cikin ka'idodi na fiqhu wanda yake an yi ittifaki akan su ka'idodin nan guda biyar ka'idar ta biyar shine al'adatu muhakkama ko muhakkima wato al'ada ana hukunta ta ma'ana akwai abubuwan da yake hukuncin al'ada shi zai tabbatar da hukuncin su a cikin shari'a saboda haka sai a koma zuwa ga al'ada me suka dauka a wajen al'adar mutane ne a wajen al'ada ne suka dauki wannan abinda suka dauka shine abinda matsayin da suka bashi matsayin da shari'a za ta bashi kenan to al'adar kasan Hausa ba dauki wannan a matsayin aure ba an dauke shi a matsayin alƙawari saboda haka yin baiko ba in aka yi baiko ma'ana abinda yake nufi wato ya haramta wani kuma yazo ya ce zai fito ya haramta wani yazo ya ce shi ma yana neman ta da aure saboda hadisin cewa wala yaqtubu la yaqtubu ahadukum ala khitbati akhi kada dan uwa kada dayan ku yayi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa ma'ana idan da ba a riga an kai wannan ba zai iya neman aure domin duk kamar sun zo ne lokaci daya amma daga zarar an kai rukun an yadda shine in aka yi baiko din to an toshe kofar wani yazo mace an riga an tambayi yarinya ta ce ta amince to shikenan ko da ba zo an yi baiko ba in ta ce ta amince sai a rufe kofar wani yazo to cikin abin da zamu dauka na hukuncin baiko a cikin al'ummar mu shine zai hana wato a ce za a zo a yi wani ya iya shigowa da niyan da zimmar cewa shi ma yana neman yarinya alƙawarin kan cewa wannan za a aura masa ko an yi ko an bada sadaki, ai sadaki ana bayar da shi kafin aure, kamar yadda ake jinkirta shi ana bayar da shi kafin aure, har ma ai siga a ce mun nema a ce mun ba ku. To amma duk wannan sigar al-ibratu bil ma'ani la bil mabani, abinda ake dubawa da ma'anar aqdi, ma'anar mu'amala, ba lafazin sigar da aka faɗa ba, ba lafazin sigar da aka faɗa ba. Ai kaga ba sa cewa na aure maka, abai ko ana faɗa in daga gaske ne su faɗa mana in auren suke nufi, ba aure suke nufi ba. In suka ce aure na aura maka, in aka yi wannan to shikenan lafiya, wannan lafiya sai a lubunta musu hukunci, saboda babu wasa a cikin sigar aure, babu wasa a cikin sigar aure. Amma sauran sigogi waɗannan duk suna iya ɗaukan tawili, tunda ku suna iya ɗaukan tawili sai a koma ya zuwa ga ma'anar, kamar babin rantsuwa ne, in mutum ya yi rantsuwa a kan abu sai a koma a bisa al'ada me ake nufi da wannan abin da ya faɗa. A wajen rantsuwa al'ada tana shiga, wato al'ada tana shiga kamar yadda suke shiga a wajen wannan mu'amala. Wannan yace ai ina so a yi wa ƴan uwa wa'azi masu son faɗakarwa alhali ilimin su bai kai ba, domin ita da awa isa ba a yin tafe da ilimi. To wannan gaskiya ne, mutum Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka yi abinda baka, kada ka je ka tsaya ga abinda baka da ilimi abin. Amma wannan ba a ce wai sai ka tara ilimi mai yawa ne sannan zaka iya faɗakarwa ba, abinda ka sani ka zamanto malaminka sai kai faɗakarwa akan sa, abinda baka sani ba ka faɗa da ra'ayinka ko ka kintata ko ka faɗi fahimtarka ba a bisa wato ingantacce, ba a bisa ilimi ingantacce ba shine ba a yi. Amma in za ka tsaya iyakar matsayinka na ilimi, wannan yin faɗakarwa abu ne wanda yake yana hawa kan musulmi, duk wanda yake da ilimi kan ya faɗakar, amma lallai a yi shi bisa ilimi. Wannan yace mutum ne bai girba hatsinsa ba, kuma wanda zai cima sai ya auno, to ya zai yi da zakkar fidda kai idan yana da kuɗin da zai ci, idan kuɗin da yake wajensa na awan yau, yana da na awan yau kuma yana da na awan gobe, yana da na awan jibi, in yana da na awan yau da na awan gobe, to zakkar fidda kai ta hau kansa, sai ya awan yau na awan gobe, sai ya sai zakkar fidda kai ya bayar da shi. Wannan shine kaunin Imam Malik, domin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam itlaqi yayi, bai hana kowa ba. Saboda haka sai a koma ya zuwa ga dalilai amma na shari'a wanda ba shi da shi fa, yaushe zai mutum zai zamanto ba shi da shi? In ba shi da abin da yake sama da bukatarsa, bukatarsa shine ta yau da rana da kuma yau da daddare. In ya samu wannan na gobe, kuma wannan in gobe ta zo bukatarsa za ta zo. Saboda haka idan zakkar fidda kai ta hau kansa yau, tana daga cikin bukatunsa na yau, saboda haka na gobe bukatar yau ita ake kaddamarwa kafin ta gobe. To bukatar zakkar fidda kai ta shiga cikin bukatun yau, saboda haka awan gobe ya zamanto na zakkar fidda kai, don ita ma bukatar yau ce, sai mutum ya fitar da shi. An fahimci abin nan aiko? Wannan shine silsilar bayanin Imam Malik, tafkirin Imam Malik, kuma wanda yake haka yake. Yace wannan, yace jiya an kawo maganar Imam Nawawi da Imam Suyuti cewa in an ga wani abu na ayoyin Allah masu ban mamaki a karanta wannan ayar rabbana ma khalaqta hadha batila, shin wannan bai zama wani nau'i na bid'a ba? Sai zai zama to nau'in bid'a bayan gashi alqur'ani yayi shaida akai, sai zai zama to nau'in bid'a bayan alqur'ani yayi shaida akai. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. wannan ba zai zama to bid'a ba, domin ya samu tushe daga cikin alqur'ani. Bid'a shine kazo da abinda ba shi da asali a cikin alqur'ani da sunna, abinda ba shi. Wataƙila ta fuskar cewar wannan zikiri ne muƙayyadi da hali, ko tunda muƙayyadi ne da hali ba zai shiga cikin wato dalilai na kan cewa wadhakirina Allah kaseeran wadhakirat ba, a'a wannan zikiri ne muƙayyadi din. Kuma ita kanta alqur'anin ta nuna cewa wannan zikiri ne muƙayyadi, cewa yayin da suka yi tunani din ga zikirin da suke yi. Saboda haka kai ma in kai tunanin kaga ayar kai wannan zikirin, ka yi aiki da abinda aya ta nuna. Mutane ya kamata, wannan yana da kyau, wato wannan shine maslakin Imam Malik. dukkan wani abu sai ya samar masa dalili aininsa, da haka ne kuma ake maganin bid'a a cikin addini. Saboda haka irin wannan tunani na wannan danwa, irin wannan fahimta tana da kyau, tana da kyau a yi wannan fahimta. Mutum ka zamanto ce, saboda shi ita babin ibada at-tauqif, ba ka yin ibada da kiyasi ko da tunani, kana yin ibada ne da bi da biyayya. To tunda wannan alqur'ani ne, bin alqur'ani kake yi, kana da hujja, kana da asali akan wannan. Kuma fahimtar jidda yake Imam Nawawi da Imam Suyuti, mazhabar Shafi'iyya suke, wanda mazhabarsu ta saba da mazhabar Imam Malik wajen wannan ka'ida. Su mazhabar Shafi'iyya suna da salwan, suna da wato yin saki, ba sa neman a cikin matsala muqayyada, ba sa neman dalili na ta'ayyananne. Idan ta shiga cikin dalilai gabaki daya umuman sai su, dan haka suke ganin ma hatta irin sallar nisfu sha'ban mutum zai iya yi, saboda ta shiga cikin wafalul khair, ai an ce ai alkhair, cewar an kebance ta da wannan rana da sauransu, wanda shi Imam Malik yana ganin kana buƙatar dalili akan wannan. Su Shafi'iyya ba sa ganin haka, wanda yake masaba su da'ifiya ce, sahabbai ba akan haka wannan fahimtar suke ba. Masabar Imam Malik ta fi ƙarfi a nan. To Imam Suyuti da Nawawi akan masabar Shafi'iyya suke ta yiwu, ka ce abin da ya sa suka faɗa, saboda sun tafi akan wato ka'idar masabarsu ne. To amma ka'idar masabar Imam Malik ma bata saba ma wannan fahimta ba, saboda Al-Qur'ani ya yi shaida akan wannan, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace yana son a ja hankali game da wasu masu sa symbol akan titi da gefen titi, wato masu talla, matan da suke sawa tsaya sawa tsirara suke, don Allah a ja hankalin shugabanni da za su iya hana wannan barnar, domin kawo gyara musulunci. Wato bai kamata in za a yi talla sai an bayyana tsiraici ba, kwarai wannan yana daga cikin al-munkarat da ya kamata da lallai wannan a yi inkari gare su. Inkarin hawa biyu ne, yayin da suke yi idan ka zo wucewa ka tsaya kai musu inkari, sannan kuma inkari na biyu a sanar da hukuma, musamman hukumar hizba. Kuma wannan mai sauki ne a wajensu, yan hizba idan hukumar hizba idan ta jawo waɗannan mutane, wayannan kamfanunuka da suke irin su, na san dai irin su kamfanin Safcom ne, masu Indomie da sauransu, suka fi kowa yin wannan. To idan aka janyo hankalinsu aka ce lallai su abinda suke yi dinnan, su kiyaye ka'idodin shari'a, su daina bayyana tsiraici, za su amsa, saboda an san cewa wannan jiha ana aiwatar da shari'a. Kamar yadda masu wayanda suka tsaya a wajen sha'anin giya suka tsaya tsayin daka kan masu hotel da hotel ba za su rika sayar da giya ba, duk da duk irin kurarin da suka zo suka yi, kuma suka kasa cin nasara a wannan, ma aka nuna musu za su. Saboda haka mataki biyu din, duk wannan yana daga cikin abin da za a yi. Kuma insha Allahu duk wanda abin nan da ni da waɗanda suka ji a nan wajen, za mu kai wannan ga hukumar hizba, duk wanda kuma yake da sila da 'yan hukumar hizba a sanar da su. Wannan yana daga cikin al-munkara da ya kamata a yake su a cikin al'ummarmu. Allah kuma ya bamu muwafaka. Yace mutum zai iya maimaita sayyidul istighfar da yawa da safe da yamma maimakon ɗaya ko uku, da malamai suke cewa aljumta. Akwai wanda aka ce aljumta a lokacin a safe da yamma ka yi shi sau ɗaya, amma idan ka ce kamar da aka ce a yawaita, kamar aka ce wal mustaghfirina bil ashar, masu yin zikiri da lokacin a lokacin sahur, idan a lokacin sahur, tunda an ce lokacin masu istighfari lokacin sahur, lokacin sahur lokacin istighfari ne, ƙarshen sulusin dare. Idan ka ɗauka cewa a lokacin nan bayan ka gama sallar daren ka za ka zauna ka yi istighfari, ka ɗauki sigar sayyidul istighfar, ka zaɓi istighfarin da babu kamarsa, kai ta maimaita shi ɗin, ba abin da zai hana ka kai wannan in kai baka yi bid'a ba, domin lokacin istighfari ne, kuma siga ce ta sigogin istighfari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, kuma bai ce ba a yin sa ba sai sau ɗaya da safe, sau ɗaya da daddare. La tuhajjir wasi'a, kada ka tsuke abin da Allah ya bar shi a sake ya yalwata. Kada ya zamanto wurdi, in ka ce ka mai da shi ka keɓance shi da duk bayan sallah, wannan sai ya zamanto wata salo ne ta ibada. Alaikum salam.
a abinda aka ce in za ka gabatar da addu'a kai yabo ga Allah, kirari, kirari ga Allah, kirari da Allah, kirari ga Allah daban yake da istighfar. An fahimta? Shi istighfar addu'a ce. Abinda hadisi dai, hadisin Fudalah bin Ubayd cewa kai yabo ga Allah, kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ka roki abinda kake so. Shi kansa istighfar ai addu'a ce. Bai kamata ka in kai yabo ga Allah sannan sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai kai istighfarin kai addu'a. Wannan yace menene hukuncin yin waige a cikin sallah? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin haka wato sata ce da shedan yake yi wa mutum, wato abin nan kwace, ko kuma ya ake ce mai istilas ne, wato a fauta, wato a fauta ba fincike, wato abinda ake yi wa mutum da dabara da wani nau'i na rufa'ido, sane ne na shaitan, sane ne da shaitan yake maɗayinku a cikin sallah. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al-iltifat. Saboda haka ma'ana ka zama dolo da babu kamata, ka zama dolo ake masa sane, dolo ne ake masa sane dan, wato wanda ya zo ƙauye ɗan birni su yi masa sane. To ran da aka yi maka sane an maka garin nan, a cikin sallah shaitan ya maka garin nan. Kar ka bari wannan ya faru. To wannan na biyu kuma addu'a ce kan Allah ya sauƙaƙe masa wani aiki da yake nema, Allah ya yassare maka samu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. To yawa wannan, to bulala ce yake mun ce, an ce idan mutum zai musulunta za a bar komai a musuluntar da shi saboda kada mutuwa ta rike shi bai yi kalma ba. To malam ko da a halin da liman yake hudu ba ne, saboda ran nan ina hudu ba an kawo mutum zai musulunta ban tsaya ba. Ina waje ma wani ya zo ya ce, wani ma zo ya zo ya rike ni, nake cewa kwarai wannan kuskure ne, kamata ya yi na tsaye da hudu ba na bashi kalmar shahada. Haka ya kamata, haka ya kamata ko da a cikin hudu ba ne. Wannan yace yaya hukuncin wanda zai yi sallah ta farilla mai raka'a hudu ya bi mai nafila mai raka'a biyu da sallama? Kamar wato bai yi sallar isha ba, yazo ya tara an fara tarawi, zai iya yin sallar isha a bayan liman da yake sallar tarawi? Zai iya yi, duk da yake waɗansu daga cikin tabi'ai Abba ibn Abi Rabah suna ganin a'a kamata ya yi wari gefe ɗaya ya je ya sallarsa sannan yazo ya shiga tarawi din, amma zai iya yi kuma wataƙila kuma ya ma fi haka saboda ya samu sadakar, ya samu wato yin sallar isha din a cikin jami'i. Sai yin liman ya yi sallama daga raka'a biyu na tarawih din sa, sai ya tashi cika raka'a biyun sa sannan ya yi sallama. Wannan yace mutum zai iya yin sallar tahajjudi ko kuma ashan idan ana bin sa wani adadi na sallolin farilla, kwarai zai iya yi ba tare da ya tozarta yin sallolin farillar ba, ya rama sallolin farillar kuma ya ashan din, tunda ai ba duk daren zai yi sallar sai zai sallar ashan din ba. Abinda ba a so ga sallolin farilla na kansa ya je ya sallar ashan, yace ban da karfi yanzu ba zan iya sallar farilla ba, ya kaddama a wato farilla ita ake gabatarwa akan wajibi, amma sai in ya zamanto ba za a iya hada su ba, amma za a iya hada su, wannan shine aula abinda ya kamata a yi kenan. Wannan yace a wasu lokuta idan ana sallar jami'i zaka ga wasu mutane idan liman ya dago daga sujjadar ƙarshe su kuma sai su ki dagowa na tsawon lokaci har sai limamin ya kusa sallamewa, sannan idan sun dago babu dadewa za a sallame su kuma har sai ka manta tare kuka yi sallah, sannan zaka ji sun gama ta tahiyar sun sallame. Shin yin haka daidai ne ko kuma barna ne? Ba daidai bane, ba daidai bane, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi. Wato gani ake yi, watakila ya jera nisan sa na bukatu, kuma an gama sujadar akwai bukatun da ba su shiga ba, an zo sujada ta karshe akwai sauran suna nan ana bai riga ya gama ba. Saboda haka idan liman ya dago sai ce kai ka gama taka bari na gama tawa, a to kuskure ne in yayi abinda din liman yayi kai ma kai. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala takhtalifu alayhi, kada ku saba masa. Idza kabbara fakabbiru, ya kawo misali na ayyukan duk abinda yake, in ya dago daga sujada ka dago daga sujada. Yace wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka, in ya ruku'u ku yi ruku'u, kada ku yi ruku'u sai yayi.
to mafhumin sa in yayi sun ya dago daga sujada ta karshe ya zaman tayya ku dago in yayi sallama ku yi sallama shine bin liman amma an ka kyale shi kace zakai taka wannan ya zaman to baka bi shi baka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am jilsatul istiraha wajen jilsatul istiraha cewa shi ma ya kamata wato idan yayi sai ka bi shi idan liman bai yi ba a'a ba irin wannan biyayya ake nufi ba domin idan liman alal misali idan liman shi baya karatun fatiha sai ce kai ma ba za ka in kai karatun fatiha ka saba mali a'a baya karatun bismillah a wajen karatun fatiha sai a ce kai in kai karatun fatiha ka saba ma liman za ka bi shi anan a'a za ka karanta fatihar ka abinda ya tabbata a cikin sunna saboda haka idan a wajenka a cikin sunna jaltatul istiraha sunna ce in liman baya yi za ka yi in ka yi jaltatul istiraha liman bai yi ba za a ce ka saba ma liman ba ko kuma kai a wajenka jaltatul istiraha ba sunna ba ce ana yin ta ne domin larura kai kuma kana ganin babu larurar da za ka yi liman shi kuma yana ganin sunna ce ya yi kai kuma kada ka yi baka saba masa ba a nan wajen kamar yanda Imam Nawawi yayi magana akan wajen kamar wajen batun su kunud da sauran waje yaushe ne ake bin liman a cikin ayyukan sunna yaushe ne ba a bin sa a cikin ayyukan sunna sai kuma salam eh saboda ai abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ne bai mun salati ba to waɗansu malamai suka tafi akan umumin wannan to da haka idan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ambatan sa yazo ko a cikin sallah ne a cikin karatun alqur'ani in aka ambace shi aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun sai ya masa salati saboda gudun kada ya fada cikin wannan wa'idi din saboda haka ne wanda na san sun yi magana a cikin wannan cikin malamai imamu ahmad ibn hanbal da al-imam abdul malik ibn habib cikin almajiran imam malik abdul malik ibn habib al-musri sune suka ce mutun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ambaton sunan sa ya wuce a cikin sallah ma'ana ba wai sai kawai jin karatun liman ba ko kaji wani ne yana abin nan kaji kafet ana wa'azi an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cikin sallah kace sallallahu alaihi wasallam sai dai kada ka daga murya kuma kada ka tsawaita kamar yadda imam ahmad ya faɗa na'am eh kawai kwadayi ne kan a samu yin addu'a a wannan lokaci domin waɗansu hadisai hadisin Jabir ya ayyana cewa lokacin da Allah yake karɓan addu'a ranar juma'a daga hawan liman minbari ne zuwa a gama sallar juma'a to shi yasa lokacin da yake hudba mutum ba za ka rinka addu'a ba amma in ya zauna tsakanin hudba yayi shiru kaga tunda lokacin da ake addu'a mustajaba shi yasa mutane suke kokarin yi amma daga hannu din nan bashi da asali tunda inda wannan inda ana yi da an rubuta an ruwaito cewa magabata suna daga hannu saboda haka sai dai ka abin nan kai addu'ar a zuciyarka tunda addu'a ba sharadin ta bane sai ka daga hannu ko baka daga hannu ba Allah zai karba addu'a shafawa ma duk wannan shafa addu'a akwai tafsir shafa addu'a in a cikin addu'ar kunuti ce bid'a ce bai halatta mutum ya shafa bayan an gama addu'ar kunuti imamu ahmad yayi nassi akan wannan da imamul baihaqi da waɗansu daga cikin malamai da imamu malik ma an ruwaito wannan har yana cewa ba akwai wanda yake yin wannan in ba jahili ba amma in ba a cikin sallah bane fa wannan akwai tafsir idan waɗansu malamai hadisan akwai hadisai da aka ruwaito cewa idan kuka roƙi Allah kun daga hannunku ku shafa bayan kun yi addu'a wannan hadisai suna da yawa waɗansu malamai sun ce suna da asali imam al-hafiz ibn hajar ya hassana hadisan ya ce abin hadith ne hasan musamman hadisin abdullahi ibn amr ko hadisin abdullahi ibn abbas na manta ɗaya daga cikin su ya ce hadisi ne hasan hadisi hasan ko za a iya kafa hujja da shi to amma waɗansu malamai sun yi ishara ga nuna cewa koda wannan hadisin ya tabbata haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaturi wato an ruwai a cewa yana daga hannu wajen addu'a mutawatir ne ya yawaita yawan da ya wuce iyaka amma babu hadisi guda daya da bashi da wata illa cewa ya shafa ya nuna kan cewar shafa hannu bayan addu'a din nan ba abu ne wanda yake tabbatar sa babu wani kokonto akai masa ba ta yaya za a ruwaito daga hannu da tawatur amma ba a ruwaito shafawa da isnadi guda ɗaya ingantacce ba wannan dalili ne akan raunin abu amma saboda ganin cewar waɗansu malamai sun ce hadisi ne hasan ba za a ce wanda ya shafa hannu akan addu'a in ba a cikin sallah bane yayi bid'a saboda zai samu asali daga wannan riwaya saboda haka ne ma abinda waɗansu daga cikin malaman mu suke fatawa akai shine kan cewa babu laifi idan mutum wani lokaci ya shafa hannu duk da yake ya shafa fuska bayan addu'a duk da yake abinda ya fi yawa abinda muke da yakini da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine yawan addu'arsa in ya daga hannu din baya shafawa amma idan mutum yayi ba za a ce yayi bid'a ba saboda ganin kan cewa akwai gurgubin wato hujja a cikin wannan a fuska ba a ce a kirji ba waɗansu sai su ce ba a shafa a fuska ma sai a shafa a kirji to wannan shi ma gara ma shafa a fuska ya samu asali amma a kirji fa na fuska alal aqalla ka ce akwai hadisi da'ifi in ma baka ce hasan bane amma na kirji fa na'am to me ma'anar daga hannu an ya tabbata ba abu ne wanda kiyasi yake shiga ba ayyuka ne ibada ba sai ka gano hikimar su ba inda aka ce an yi shi kenan waɗansu akwai shafawa da yake ya tabbata na ru'ya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare ya karanta falaki da nasi da kul huwallahu ya shafa jikinsa wannan ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha a Bukhari to ita ku shafawa na addu'a din ita ku shafawa na addu'a ba babin neman waraka bane nasi ne kawai ya zo in nasin ya inganta saboda haka sai a ji shi kamar yadda daga hannu din ko da yake daga hannu waɗansu malamai sun bayyana hikimar daga hannu din kamar nuna istikana ne nuna bukata ne magiya to amma shafawa din abin nan wato shi babu wani abu da zaka iya cewa sai dai ka ce kan cewar wato rahama Allah ce Allah yake zubowa saboda haka sai ka shafa ta a jikinka to wannan duk ala fardu sihhatihi wanda yake kuma gaskiya bai inganta ba saboda haka mutum dai ka tsaya kawai in kai addu'a ka kada ka shafa shi ne yafi alaikum salam malam Umar kai ne kake na'am na'am addu'a ce misrawa ne suke wannan saboda kun an ji kasar din wannan limamu na misra da yake yin ya Allah ana ta ya Allah in ya zo wajen yaban Allah ya ta ya Allah a'a ba abinda aka shar'anta ma mai yin sallah a bayan liman shine ya ce amin in yayi wani abu in azgiran bai halatta a wannan zikirin ba kamar masabar Imam Ahmad za su bata masa sallah kamar yanda waɗansu malamanmu suka yi fatawa na wannan zamanin cewa masu karanta waɗannan tasbihin da ake makalawa idan ana sallah kana sallah ka rinka karanta wannan tasbihin sallah ka taba shi koda a bayan liman ne saboda ba bigiransa bane saboda haka idan ka zo kana ya Allah ba bigiran ya Allah din ba a bisa wannan asali za a iya bata sallarka saboda haka kai amin domin shi kansa yabo ga Allah din ai kirarin yabo ga Allah din ai shimfiɗa ne na addu'a kace Allah ka amsa tun kafin a soma faɗa din kai amin din tunda shi amin din ya samu asali in kuma ba abin nan kai shiru mana wajen ba wajen addu'a bane ne kamar wani lokaci da yake mutane ba fahimtar watakila ko dan ba a fahimtar larabcin ne ko sai a haka to tambayoyin fa za su yawa sauran minti uku tambayoyi na takaddu za mu tsaya da su a nan wajen saboda haka na'am to bari na ɗauki tambaya guda uku kawai na'am wato ramuwar Ramadan ba za ta zama tuwa a maimakon shidan Shawwal ba ai zamiya ko ba zai yi ba a wannan zamiyar ana bin ka azumi biyar na Ramadan saboda haka sai kai biyar sai ka ƙara ɗaya sai ka ce waccan biyar din da Ramadan da Shawwal wannan ɗayan kuma ta cika sita Shawwal a'a ba a haka kai Ramadan sannan ka zo ka rama Shawwal kuma haka aka fi so na'am wato dalili akan wannan shine innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa mutum yana da abin da ya niya ne wannan azumi ne na ramuwar Ramadan ba na Shawwal ba saboda haka in ka yi shi ba zai zama to na azumin Shawwal ba na'am babu nasi abin da ya zo na na sallah wai mutumin da ya zo sallah ya saki hannu bai rike hannunsa ba akwai nassi akan sakin hannu a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam babu nassi abin da ya zo na nassi a cikin sunna shine rike hannu amma sakin hannu babu riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake da shi shine waɗansu hadisi, waɗansu asar, abinda aka rawaito daga waɗansu tabi'ai, su ma kuma akwai inqita'i a cikin isnadin. An rawaito daga Ibrahim an-Nakhai, an rawaito daga Hassan al-Basri, amma dukkanin su asanid din ba ingantattu bane. Amma an rawaito daga riwaya a wajen Imam Malik, riwayar Ibn al-Qasim, dukkan sauran almajiran Imam Malik sabanin wannan riwaya suke. Abinda Imam Malik ya rawaito ma a cikin muwatta sabanin wannan take. Na'am. Sallolin sa zai rama su, zai rama salloli na kwana biyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la qada alaha illa zalik. Wanda yayi bacci da yi sallah ba ko ya manta ta, to ya rama ta yayin da ya tuna, ko kuma wato yayin da ya farka kenan, babu wata qada'i in ba wannan ba. To uku na ce. Na'am, Alan Kasim. Alaikum salam. Na'am. Na'am. Oh, wato life insurance da ake yi. Insurance ta wato in mutum ya gama aiki sai a bashi kuɗi. Tarai. Shi wannan idan tsarin fansho ne na hukuma, in tsarin fansho ne na hukuma ya halatta, amma in tsarin inshora ne wanda mutum zai je yayi tare da wani kamfani wanda za a rinka ware kuɗi, ana ware kuɗi, ana zuwa ana ciniki da shi, daga baya a zo a bashi idan ya zo ya gama. To wannan ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin, ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin. Idan ciniki ne na halal zai zama to kamar wani wani asusu ne da aka yi masa wanda zai samu abu a ciki. Amma idan sayan policy ne wanda za a ce ya riga ya saya, wanda yake shi kuma akan wannan ana jiran a gani ta yiwu a yayi shekaru da yawa yana biya, ta yiwu shekarun ba za su yi yawa ba, amma kuma abinda za a bashi duk ɗaya ne, ba a bisa iyakacin adadin shekarun da yayi ba. To wannan shine inshora wanda yake bata halarta ba. Duk maganin wannan a kafa wato kamfanuka ne inshoran musulunci, wanda ya kamata lallai mu kira muku wato gwamnatoci lallai a tashi haikan a kasar nan a kafa kamfanuka ne inshoran musulunci, wanda an yi a kasashe hatta na kafirai ma akwai su. To mu azu ita ce ta tambayar ka ce ta karshe. Na'am. Ku nemi tsaron Allah daga jahdil bala, wahalar bala'i, wato wahalar da take zuwa tare da bala'i. Ba wai ka nemi haƙuri akan bala'i ba, a'a, ka nemi kada bala'in ya zo, kada tsananin da ke cikin bala'i din ya zo. Jahdil bala, wato wahalarwar bala'i, wa daraki shaqa, da kuma tsiya wato tadewa ta riske ka, shine abin da zai zo ya raba ka da tafarkin mutanen gaskiya, kai shiga cikin hanyar ɗan wuta. Wa su'il qada, da mummunar ƙaddara. Mummunar ƙaddara shine Allah ya ƙaddaro maka abu wanda zai zamanto ya zamanto sanadiyar wannan kalalace. Ta'awudhu billahi min jahdil bala wa min daraki shaqa wa min su'il qada wa min shamatatil a'da, na ƙarshe da kuma wato dariyar ƙetar magauta. Abinda zai zo ya same ka da makiyanka za su yi murna suna cewa ka ji wannan, ko abinda ya same shi a kyakkyace an ji daɗi. To ku nemi tsaron Allah daga waɗannan abubuwa, wato abubuwa ne na sharri, da duk wani abu na sharri babu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana yadda za mu nemi tsare daga gare shi ba. To da wannan ne muka zo a zamanmu na ƙarshe na tafsiri a wannan shekara, a wannan wata mai alfarma na Ramadan. Kuma sai Allah ya kai mu wata shekarar, in Allah ya sa da rai da lafiya, za mu ci gaba daga faɗin Allah ta'ala. Ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Abinda kamar yadda muka ambata a farkon tafsirin nan kan cewar ita wannan al'ada ba bid'a bace, ta samu asali daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani ya zamanto an kusance shi a cikin watan Ramadan. Al-Qur'ani ay mudarasa al-Qur'ani, karatunsa asali ya samu ne daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika Jibril. Saboda haka rayar da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam muke, kuma magabata sun rayar da ita, kamar yadda muka ambata daga abin da ya zo daga Qatadah bin Da'amah as-Sadusi da irin su Imam Malik
saboda haka abu ne wanda yake ya samu tushe daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya samu an yi aiki da magabata ma sun samu wannan fahimtar da haka haka suka yi aiki da shi din. Kuma yana daga cikin babu abin da ya dace azumi ya zamanto mun cika lokacinmu da shi irin wannan, saboda ya bamu kusanci da Alkur'ani, ya ƙara mana imani, saboda Allah yana ƙara imanin bayi da karatun Alkur'ani, sannan ya bamu albarkacin Alkur'ani da yake sauka a cikin wannan wata mai albarka. Abubuwan da muka faɗa wanda suke na daidai, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladansu, ya kuma bamu ikon aiki da su, ya ƙarfafa mu akan aiki da littafinsa. Abinda kuma yake na kuskure, sawa'un wajen fassara aya ko wajen fatawa ko wajen bayani, wanda yake mun faɗa abinda Allah maɗaukakin sarki baya so Allah ya yafe mana, don mutum yakan faɗi kalma ta yardar Allah, Allah ya kai shi daraja mai tsawo, kuma yakan faɗi kalma wanda yake Allah baya so ta zamanto ta kai shi zuwa ga kushin Allah, wal iyadu billah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sake bayyana mana irin wannan wato alkhairi wanda yake yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin wannan al'umma. Yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin al'umman nan, kuma mutum ya tsaya duba zai ga kansa ba za a wallahi dama yanke ƙauna haramun ne, kafirci ne a yanke ƙauna daga rahmar Allah. Amma ɗaya daga cikin abin da yake wajabta mana ma rashin yanke ƙauna ɗin shine yanda wato ake fuskantar sha'anin ake komawa ya zuwa ga Alkur'ani, ake komawa ya zuwa ga Allah, musamman a cikin irin waɗannan lokacai. Wannan abu ne wanda yake na alkhairi da ya wajaba mu yi bishara da shi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Allah ya ce da falalar Allah da rahmarsa da shi ne mutane ya kamata su yi farin ciki. To wannan abun mu yi farin ciki ne, kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana ni'imarsa, ya ƙara mana ita, ya cika mana ita. An yi tambaya, waɗansu ƴan uwa sun janyo hankali kan yin tafsiri, a ci gaba da yin sa har bayan watan azumi, kuma tun a lokacin na amsa kan cewa akwai tafsiri wanda yake a yanzu ina yin sa, muna cikin surat Ali Imran a masallacin Beirut Road, kuma wannan tafsirin asalinsa ci gaba ne da tafsirin da ɗan uwana kuma abokina ɗan uwanmu Malam Jafar, Allah ya ji kansa, Allah ya haskaka kabarinsa, ya bashi darajar shuhada, ya kasance yayi wajen shekara 8 ana tafsiri a wannan masallaci. To kuma bamu so wannan alkhairi da aka shuka a nan wajen ya zamanto ya yanke ba da rasuwarsa, saboda haka an fara wannan tafsiri, kuma insha Allah za a ci gaba da shi a can. Shi yasa bamu sanya darasin tafsiri a wannan masallaci ba, za a ci gaba da yin sa a can. Amma karatutuka da ake a wannan masallaci bayan sallah, sanarwa za ta zo kan ci gaba da karatutukan insha Allah. Daga ƙarshe wannan sa'a ce wadda take ranar Juma'a, wadda ita ce ɗaya daga cikin lokutan da ake fatan ake kaunar Allah maɗaukakin sarki yana karɓar addu'a, kuma a cikin wannan majalisi wanda yake na karatun Alkur'ani, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara cewa mala'iku suna sauka, kuma sakina tana sauka, muna kaunar amsawar Allah ga addu'o'inmu. Za mu yi addu'a wanda da shi ne da ita ce za mu rufe karatun, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a irin wannan majalisi, kuma wannan majalisi ya zamanto shi ne sanadiyar samun shiga cikin aljanna da samun wato taruwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى رحمتك. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جنتك وجنة النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى نارك وسحبك يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماءنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعل القرآن نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم كما وفقت أنفسنا بتلاوته وقراءته ودراسته في هذا الشهر المبارك فجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم أم بالخير بلادنا اللهم أم بالخير بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليها قابلها وأتممها علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم آتنا فوق سؤلنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك وهذا الجهد منا وعليك التكلان اللهم إنا نزلنا بك حاجتنا فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك وسألناك من فضلك يا رب العالمين اللهم آتنا من فضلك وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.